Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Asabar 29 ga watan Janairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanan labarai.
Babban jami'in sojan Amurka ya yi gargadin cewa Rasha za ta haddasa tabarbarewar lamura da mace-mace da kuma barna ga dukkanin bangarorin. Idan ta yanke shawarar warware sabanin da ke tsakaninta da Ukraine ta hanyar amfani da karfin soji. Masana kimiyya 300 sun ce kasawar kasashe masu karfin tattalin arziki na samar wa da sauran kasashen duniya damar yin allurar rigakafin COVID-19 ta hanyar rashin kulawa da lafiyar jama'a, wanda ya haifar da sakamakon yanayi da aka samu na nau'ukan cutar daban-daban. Yau Asabar, wata kotun soja jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ta yanke hukunci da aka dade ana jira a shari'an nan da take yi kan kisan wasu ƙwararru biyu na Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarar 2017 a yankin tsakiyar ƙasar mai fama da rikici.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomin ƙasar Algeria sun maido da wasu 'yan ƙasashen Nijar, Najeriya, Mali da Burkina Faso kimanin su 830 jihar Agadez a Nijar. Ga abinda wani daga cikinsu ke cewa.
To gani ga wani, wani yana zuwa ana cewa wani ya samo kaza, wani ya samo kaza, kuma sai muka kwa samu ka tai. To kuma gashi yadda ta kasance a gare mu, an dauko mu an maido mu nan cikin kasar mu. To muna fata shugabannin mu na kasar Nijar su taimaka su sama mu aikin yi, yawan mu zauna a cikin kasar mu.
Bayan haka za ku ji cewa wasu 'yan arewacin Najeriya sun fara muhawara akan wanda ya fi cancanta a zaben shugaban ƙasa a zaben shekarar 2023. Wasu na gani kamata ya yi kujerar ta sake komawa hannun ɗan arewa duba da matsalolin tsaron da ake fama da su, yayin da wasu kuma ke ganin aka san haka.
To ko yanzu ma da muke shugabanci, ai har yanzu da yankin arewa a koma baya take. Abubuwan da suke faruwa na matsalolin tsaro duka in kika kalla har yanzu dai an kasa shawo kan shi. Mutanen yankin kudu sun zo da magana ta NSAS, an kalli bukatun MPP ta su, amma an kasa samar da irin wannan bukatun a yankin arewa. In dai za a samu zaman lafiya a Najeriya, to mulkin ma ya koma yankin kudun, ba mu da matsala akan shi.
To za ku ji karin bayani nan gaba. Sannan kuma za ku ji cewa masharhanta a kasar Ghana na yin kira ga hukumomin tsaron kasar da su dauki matakan da suka dace wajen kare rayukan jama'a akan manyan hanyoyin kasar. Biyo bayan harbi har lahira da 'yan fashi suka yi wa wani jami'in cibiyar gyaran hali. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar, yau ma muna nan tafi da shirin a dawo lafiya, wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Babban jami'in sojan Amurka ya yi gargadin cewa Rasha za ta haddasa tabarbarewar lamura da mace-mace da kuma barna ga dukkanin bangarorin idan ta yanke shawarar warware sabanin da ke tsakaninta da Ukraine ta hanyar amfani da karfin soji. Babban hafsoshin sojin Amurka General Mark Milley ya ba da wannan gargadin a jiya Juma'a yayin wani taron manema labarai da ba kasafai aka saba yi ba a ma'aikatar tsaro ta Pentagon tare da sakataren harkokin tsaro Lloyd Austin, inda dukkanin su biyu suka dage cewa da iya kaucewa aukuwar bala'in idan Moscow na son ja da baya daga inda take. Zai haifar da asarar rayuka masu yawa, kuma za ku iya tunanin yadda hakan zai iya kasancewa a cikin birane masu yawan gaske, in ji shi. Zai zama mai abin tsoro, zai yi muni, amma kuma ba lalle ba ne. Gargaɗin Amurkan na jiya Juma'a yana zuwa ne yayin takun saka tsakanin Rasha da Ukraine da ya kai wani matsayi. Daren jiya Juma'a, shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa wa 'yan jarida cewa zai ƙara yawan sojojin Amurka a cikin ƙungiyar tsaro ta NATO da ke gabashin Turai. Masana kimiyya 300 sun ce kasawar ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na samar wa da sauran ƙasashen duniya damar yin allurar rigakafin COVID-19 ta hanyar rashin kulawa da lafiyar jama'a, wanda ya haifar da sakamakon yanayi da aka samu na nau'ukan cutar daban-daban kamar nau'in Omicron mai saurin yaduwa da ya bayyana. A wata wasiƙa da suka aike wa Prime Minister Birtaniya Boris Johnson, masana kimiyyar sun ce an saka mutanen Birtaniya da hukumar lafiya ta kasar NHIS cikin haɗari saboda manufar rigakafin Birtaniya ta duniya a cewar wani rahoto a cikin jaridar The Telegraph. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa wasikar ta buƙaci Burtaniya da ta goyi bayan cire haƙƙin mallakar fasaha na allurar rigakafin da gwaje-gwaje da jiya na COVID-19. Jaridar The Telegraph ta rawaito cewa masana kimiyyar waɗanda suka rattaba hannu kan wasikar, ciki har da wanda ya lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel, kuma tsohon shugaban hukumar lafiya na ƙasa na Burtaniya, sai dai mutane biliyan 3 har yanzu ba su karɓi allurar rigakafi a duniya ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Asabar wata kotun soja jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo za ta yanke hukunci da aka daɗe ana jira a shari'an nan da take yi kan kisan wasu ƙwararru biyu na Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarar 2017 a yankin tsakiyar ƙasar mai fama da rikici. An shafa fiye da shekara 4 ana shari'an mutane da dama kan kisan da ya girgiza jami'an diflomasiya da ƙungiyoyin agaji, ko da yake har yanzu ba amsa muhimman tambayoyi kan lamarin ba. Michael Sharp ba Amurka da Zaida Catalan 'yar Sweden da Chile sun ɓace a lokacin da suke binciken tashin hankali a yankin Kasai bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauke su aiki don su yi binciken. Suna gudanar da binciken kan manyan kaburbura da ke da nasaba da mummunan rikicin da ya ɓarke tsakanin gwamnati da wata ƙungiya ta yankin. An gano gawarwakinsu a wani ƙauye a ranar 28 ga watan Maris na shekarar 2017, kwanaki 16 bayan sun ɓace. An kuma fille kan Catalan.
Madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Hukumomin ƙasar Algeria da ke arewacin Afirka sun ta so ƙiyar wasu 'yanci ranar kimanin su 830, ciki har da mata da yara daga ƙasashen Nijar, Najeriya, Mali da Burkina Faso zuwa jihar Agadez da ke Nijar a cikin wani yanayi na ƙunci. Tun dai lokacin da ƙasar Libya ta fada cikin yanayin rikici, mutanen yankin kudancin Sahara suka fara zuwa Algeria don samun rayuwa mai inganci. Wakilin muryar Amurka Ahmed Mahmud ya aiko mana da wannan rahoton.
Hukumomin ƙasar Algeria sun taso ƙiyar wasu 'yan ƙasashen Afirka da suka je ƙasar Cirani zuwa jihar Agadez. Bakin dai daga shigowar su Nijar sun samu tarbo na musamman da garin Arlit da ke iyaka da ƙasar Algeria, inda aka taso ƙiyar su garin Agadez. Tun dai lokacin da ƙasar Libya ta faɗa cikin rikici, mutanen yankin Sahara suka mayar da zango a Algeria domin samun rayuwa mai inganci. Ga dai ra'ayin wasu daga cikinsu.
Fara ce muka ji ba na ban ne muka ji, suka kamo mu kuma suka ɗauko mu a motoci, kuma suka tare mu da hannu biyu, kuma suke neman tallafi, suna neman taimako, suna kai mu gidaje da motoci.
Wato gani ga wani wani yana zuwa ana cewa wani ya samo kaza, wani ya samo kaza, kuma sai muka kwa samu ka tai. To kuma gashi yadda ta kasance a gare mu, an ɗauko mu an maido mu nan cikin ƙasar mu. To muna fata shugabannin mu na ƙasar Nijar su taimaka su sama mana aikin yi, yau mu zauna a cikin ƙasar mu.
Kaddara tun da dai ban ni da niyyar zuwa, kawai Allah dai ya kawo kaddara, amma kuma gaskiya ban na ƙara saboda abin da yasa nace ban na ƙarawa, don kawai zama zuwa ƙasashen waje kawai haɗari ne. Wuya ce kawai muka sha kan hanya, kawai ga yunwa ga wahala, kawai muna ganin wulaƙanci, abin da ban ma so mu gani a ƙasar mu.
Shi ma dai Malam Isa, wanda matashi ne da ya fito daga Najeriya, cewa ya yi rashin isasshen abinci ne ya fito da shi daga ƙasar shi zuwa ƙasar Algeria domin samun abin sakawa a bakin salati.
Dan gefen Najeriya din nan ba wani manomi bane da suna kirki, ko da yaushe muna fama ta rashin abinci kullum, kuma gwamnati ta yi burus da abun, kowa yana kallo, babu wani abun da ake yi wajen rashin Najeriya illa kurmi in kaka ta yi su je su tsatsara mutane su ce karu ko wani abu. Kawai in kaga sun waiwe talakar ga siyasa sai zancen karu. Abincin da muke noma wani din ya noma da yawaye wata biyu.
Yan ciranin dai da suka haɗa mata da yara da kuma maza sun iso garin Agadez a cikin wani yanayi na rayuwa. To ko wani irin matakai hukumomi a Agadez suke ɗauka domin mayar da yan ciranin garuruwansu na asali, musamman ƙananan yara da shekarunsu ba su wuce 5 zuwa 17 ba. Suleiman Isaka, jami'in gwamnati, ya yi ƙarin bayani.
Mutanen da aka maido daga Algeria zuwa Agadez mu 637, cikinsu da kwai namiji 695 da kwai mace 86, cikinsu yara ƙanana, kuma yaran nan ƙanana da kwai masu shekara daga 5 har zuwa 17, cikinsu da kwai mace 19 da kwai namiji 16, wanda aka sa a hannunmu don mu ɗauki wuninsu. maka ba su abin da za su ci, maka ba su abin da za su wanke duka wannan kurar da ke cikin su. Yawancin su da kuma da yawa sun zo da matsala ta ido. Mai bancin su kuma da kuma mutane wanda ba ƴan ƙasar Nijar ba. Mutum 753 da kuma ƴan Mali mutum 219 da kuma ƴan Guinea mutum 244 ƴan Burkina mutum 31 da kuma ƙasashe da yawa wanda suna da mutane.
ƴan ciranin dai su yi kira ga gwamnatin ƙasashen su da su ƙara kulawa ta hanyar kyautata rayuwar al'ummomin ƙasashen su. Da hakan ne kawai za a yi maganin fitar su zuwa kasashen ƙetare. Ƙarshen rahoton kenan. Hamid Mahmud, muryar Amerika daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Sanda sun faɗa yawa sabar cewa an kama mutane 11 bayan wani kazamar rikici da ya barke a wani gidan rawa a yankin gabashin kasar Indonesia. Faɗan da ya barke ne a ranar Talata da ta wuce a Sorong, wani gari mai zaman lafiya da ke lardin yammacin Papua, kuma mutane 18 suka hallaka, mafi yawansu a wata gobara da ta tashi a gidan rawa na 00. A baya da rundunar 'yan sandan kasar Indonesia ta ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 19. Amma daga baya aka gyara adadin bayan wani ci gaba a wurin. Mun kama mutane 11, in ji shugaban 'yan sandan yammacin Papua, Tornogogo Sihombing, a wani taron manema labarai. Ya kara da cewa 2 daga cikinsu ana kyautata zaton suna da hannu a daba wani mutum wuka. Ana zargin wasu mutane 9 da kunna wuta da ta hallaka baki da ma'aikata a gidan rawar da suka hada da wani bako DJ da tawagarsa. Sihombing ya kara da cewa 'yan sanda na neman wasu mutane 7. Ashbaki ta farfado daga ci 5-1 a zagaye na 2, inda ta lashe gasar Australia Open da ci 6-3 da kuma 7-3 a kan Danielle Collins a yau Asabar, wanda ya kawo ƙarshen shekara 44 na rashin lashe babbar gasar ta Grand Slam ga matan Australia a gida. Baki, wacce ita ce ta ɗaya a fagen ƙwallon tennis a duniya, ta lashe zagaye na 1 da service 1 na ƙarshe akan Collins ta 27 a duniya. Amma ba Amurka ya yi shekara 28 ta mayar da martani, inda ta lashe service ɗin Baki na 2-6 a wasan da maki 5-1. Baki ta yi rashin nasara a service guda 1 cikin zagaye 6 da suka gabata a gasar. Collins ta yi ƙoƙari sosai kuma ta yi service sau 2 a zagayen. Da nufin ta lashe gasar Grand Slam ta farko zuwa zagaye na 3.
To a gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Jam'iyyar siyasa a Najeriya ke duba yankin da za su bai wa takarar shugabancin kasar. Tuni wasu daga yankin Arewa suka fara muhawara akan wanda ya fi cancantar kujerar, inda wasu ke ganin ya kamata yankin Arewa ya sake komawa kan mulki idan aka yi la'akari da tarin matsalolin taɓarɓarewar tsaro da yankin ke fama da su da dai sauransu. Yayin da a ɗaya ɓangaren wasu ke ganin lokaci ya yi da ya kamata a nuna adalci ta ban hanyar demokuraɗiyya. Wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana wannan rahoton.
Wannan bambance-bambancen ra'ayoyi na zuwa ne ƙasa da watanni 15 a gudanar da babban zaben ƙasar Najeriya, wanda tuni ya fara ɗaukar hankali kan yankin da ya kamata ya gaji shugaba Muhammadu Buhari. Alhaji Abdulrahman Buba Kwacham shike zama shugaban ƙungiyar tabbatar da cigaban matasan yankin Arewa maso gabashin Najeriya, kana jigo a jam'iyyar APC da ke goyen bayan mulki ya tsaya a hannun ɗan arewacin ƙasar duba da tarin matsalolin da yankin Arewa ke fama da su, wanda a ganin sa ɗan yankin kawai ya san hanyoyin magance su.
Hatsarin da yake tattare da mu a Arewa, wallahi wallahi idan muka yi kuskure a zabe mai zuwa, wallahi kowa sai ya gudu ya bar gidan babansa, ba wai ina ma Arewa fata ba. Na san me ya faru da mu a Northeast, kuma na san menene ya tinkare mu. Mai girma shugaban kasa da hadimansa sun yi wayan su maganganu kwanakin baya akan ba za a ji dadin mulkin shugaba Buhari ba sai in baya kan kujera. Tabbas haka zai faru da mu a Arewa, don kana gani kaman jaha irin su Kaduna, irin su Kano, irin su Adamawa, su Yobe da sauransu, muna shiga mu yi walwala da sauransu. Jahan din ma zai gagari Talakawa bare kai mai mulki ko mai kudi. Ina so in jawo hankalin mu akan wannan abuwa. Duk wanda ya karbi mulki in ba dan Arewa ba, baka isa ka zo ka ce masa yau ana kashe mutum a Kaduna ko a Kano ko a Zamfara ko a Sokoto ya magance maka wannan matsala ba. Karshen ta in baka hankali ba ya ce maka mutunce shi shugabannin ku ma sun hau babu basu magance muku wannan matsala ba. Mu me zamu iya yi muku?
To sai dai a cewar Honorable Sa'idu Usman Gombe, jigo a jam'iyyar PDP, wannan ba hujja bace domin dan Arewa ke rike da mulki a yanzu da lamura suka tabarbare kuma ba a gani a ƙasa ba.
To ko yanzu ma da muke shugabanci ai har yanzu da yankin Arewa a koma baya take. Abubuwan da suke faruwa na matsalolin tsaro duka in kika kalla har yanzu dai an kasa shawo kan shi, wanda da yawa daga cikin mutanen Najeriya sun kada ƙuri'ar su ne ga jam'iyyar APC da shugaba Buhari don samar da tsaro. Mutane ba su ma damu da ayyukan ci gaba da za a kawo musu ba farko. Abinda suka fi damuwa da shi shine a samar musu da tsaro ta yadda za su iya zuwa gonakin su su noma, mutum zai je sana'ar shi, mutum zai kwanta a gidan cikin kwanciyar hankali, ka tafi wurin neman abincinka ba tare da tsangwama ba. To yau sai gashi banda rikice-rikicen da ake ta samu daga mutanen da suke kudancin Najeriya, yan Arewa suna samun tsangwama daga mutanen kudu. An kasa shawo kan wannan matsala. Mutanen yankin kudu sun zo da magana ta NSAS, an kalli bukatun su an fifita su, amma an kasa samar da irin wannan bukatun a yankin Arewa. In dai za a samu zaman lafiya a Najeriya, to mulkin ma ya koma yankin kudun, bamu da matsala akan shi. Amma dai mu abin da muka fi kallo rashin kwarewa ce ta jam'iyyar APC da kuma irin yanayin shugabancinta.
A bangare guda, shugaban kungiyar One Nigeria Muhammad Salih Hassan ya ja hankali da abu demokradiya bisa cancanta wajen fidda gwani.
Wannan fa demokradiya muke ciki, ba magana ne na san ra'ayin wani ba ko kuma wani abu. Kuma kallon halin da ƙasa take ciki yanzu, abin da ya kamata mu kalla shine na farko mu dubi mutumin da yake san ƙasar nan a zuciyar shi, tsakani da Allah, wanda zai yi wa mutane aiki ba tare da tunanin bangaranci ko wani bambancin addini ba. Abin da mu muke nema kenan. Kuma yazo daga kowanne sashi na ƙasar nan. Kuma ya kamata mu watsar da wannan harkoki na karba karba, wannan ya karba, wannan ya je ina ne a mai da shi nan a mai da shi can. Ba za mu mu iya gina ƙasa akan magana na bangaranci da bambancin addini da wasu abubuwa ba da shauransu.
A yanzu dai kallo ya koma kan jam'iyyun siyasa wajen ganin yanda za su bullowa maganar takara, duk da cewa kowace jam'iyya na da irin tata tsarin. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim da wannan rahota. To yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Ghana, inda masu sharhi kan lamuran yau da kullum ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu tare da yin kira ga hukumomin tsaro da su tashi tsaye wajen ɗaukar matakan da suka dace akan manyan hanyoyin ƙasar. Biyo bayan kisan wani jami'in cibiyar gyaran hali da 'yan fashi suka yi a ƙarshen wannan makon, bayan da suka buƙaci ya ba su wata jaka da ke hannunsa amma ya ƙi. Wakilin muryar Amurka Redwan Abbas na ɗauke da ƙarin.
Da na tuntuɓi Malam Isa Mai Rago, masani a harkar tsaro, kiraye ga jami'an tsaro su ƙarfafa lamarin tsaro akan manyan hanyoyi.
Ina kira ga wato babban sufeta yan sanda na ƙasar Ghana, Dr. Danfari Akufu, da ya ga cewa lalle duk manya-manyan bas-bas da ke tashi daga Accra zuwa manya-manyan wato birane ya zama na akwai cikakken tsaro, jami'an tsaro na ciki kuma suna da kayan aiki. Na ganin cewa lalle sun kare fasinjoji da ke wato zirga-zirga a kan wayannan hanyoyi da kuma manyan birane domin kiyaye rayuka da kuma dukiyoyin al'umma da kuma ganin cewa lalle wato an dakile wannan bata gari. Akan haka ina kira ga jami'an tsaro da su tabbatar da cikakken tsaro na ganin cewa an kare rayukan wato jama'a da ke tafiye-tafiye da kuma ganin cewa an tabbatar da cikakken tsaro.
Shi kuma Malam Egipsani cewa yayi kira haka ya cika da mutun in fashi su kafar masa kada a kuskura a yi jayayya da su. Ya ƙara da cewa
bai kamata yan fashi su stop ka ka resist ba, a'a, usually su stop police ne da kuma suna sauri, bai kamata ka frustrate su ba. In ka frustrate su ka shiga wannan ne, because kafin su je operation suna shan kwaya su idanun su yayi ja ba su darjan rai mutumi, so you can resist ba wasa su kashe ka ne. So always in ka zo haka, unless the only time za su kashe ka in ba ka resist ba ne contract killer sun zo su kashe ka ne, ba kamar sun zo su saka tafa ba. Mostly in ka sun kashe wani da me shi ya resist ko me shi ya zama musu threat ne. Shi yasa so always ina advice na kata ranka ya fi wannan fuci, har 20 billion ne ma barin su ba su wuce ya iya yi ya sanda su kama su.
Gabanin dai mutuwarsa Mr. Mamanyo a Kumasi Central Prison yake aiki kuma cikin watan Yuni zai yi marabus ya bar a uku da mata daya. Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amerika Accra Ghana.
To a gaida Ridwan Abbas masu raro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yaku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne shirin a dawo lafiya zai kammala kawo muku tattaunawa da Isa Ali, shugaban wata kungiya mai zaman kanta a birnin Accra ta Bald mai fafutukan kiyaye hatsarin game da alƙaluma masu daga hankali na mutanen da suka mutu ta hanyar hatsarin ababen hawa a ƙasar Ghana a bara da yawansu ya kusan 300. A makon da ya gabata mun ga inda Isa Ali yake cewa a shekarar da ta gabata kungiyoyin fafutukan kiyaye hatsarin a Ghana ba su samu tallafi ba sosai, wanda batun annobar coronavirus na ɗaya daga cikin dalilan da suka hana musu samun tallafin, inda yake cewa
kira da muke da jama'a waɗanda ke gida, waɗanda kuma ke da arziki, waɗanda kuma ke kulawa da shanin kiyayewa kan titi su yi kokari su taimake mu, saboda yanzu haka cikin sabon shekarar da muka shiga gaba alama kamar za mu samu taimako wurin wasu kungiyoyi, wannan kuma gaskiya yana kawo mana matsala sosai, saboda shi kira muke da jama'a ya so a yi kokari a yi taimako ga gwamnati. Kadi gaskiya ba ka iya, saboda in mun ka duba irin harkokin da gwamnati kuma ke rike da shi kan batun yadda za a yi kiyayewa kan titi yana da yawa sosai. So kira ne muke da jama'a al'umma baki daya ko ina ake a yi kokari ya so a sa mana hannu a taimake mu, ya so mu duba yadda za a yi, ya so waɗanda ke rasa rayukansu kan titi mu duba yadda za a yi mu kawo kiyayewa, saboda wasu wurare kamata ne a karantar da su da sosai. Aka karantar da su yana yiwuwa da iko Allah sai su ma sai su gane, saboda mun ka duba ma mazaurin yanzu irin yan baburu mun ga kamar yanzu ya zama kasuwa, su ma kamata ne a iya a karantar da su a kobinsu kuma a yadda za su samu license, saboda ne su san inda ya kai su saya sai su saya, inda bai kai su yi gudu ba sai su kashi. Amma yanzu haka sai mu ci akwai matsala sosai, saboda ba arzikin da za mu samu mu karantar da su, to shi ya bari suna ababen da suka ga damu kan titi, gaskiya ka mana damuwa. Mu dai muna kira ne na jama'a baki daya a sa mana hannu a yi taimako.
To bari mu duba kai kungiyar ka ta VAL me take shirin yi a wannan shekara, shin akwai wani abu da ta shirya da take so ta yi a wannan shekara?
Samu ce mu gaskiya shirin da muke yi ne harkokinmu duka, muna dokan harkokinmu ne kan samu ce takardar da shi majalisar dinkin duniya kenan da kula da shanin lafiya ake amfani da shi kenan, shi ne global risk safety. Akwai takardar da muke amfani da shi kai dai mu ma muke taimako mu yanda za a yi mu ma mu karantar da jama'a, to shirin da dai muke yi kenan, saboda akwai shiri daban-daban-daban da ke kai matsalolin da kuma ya su mu ma mu duban ya su mu falkar da jama'a. Kaga akwai shanin kamar yadda da zo na yi magana kamar capacity building, kamata ne mu samu direbobi
wato abin horarwa
horar da ma'aikata kenan yadda za a yi mu kawo hankulansu kan batun doka, saboda muna da doka gaskiya. Akwai doka shi ne da ake ce road traffic regulation, ba jama'a cewa ba su san da zaman wannan doka ba, kuma ba san ababen da ke ciki ba. So shi shirin da muke yi ne muna yadda za mu yi kokari ya su mu falkar da jama'a wurare da dama, muna so mu yi amfani da samu ce masu yan jarida journalist kenan muna son su ma mu falkar da su ni da so su ma su yi kokari yanda za a su ma su falkar da jama'a wannan a cikin harkokin da muke so mu yi sannan kuma yana cikin shirin da mun ka ajiye mu yi kokari mu yi zama da yan sanda ni da so mu da su mu dace mu duba inda mu ma za mu yi mu taimako sannan kuma muna duba kuma ku samu shiri da za mu yi da shi minista mun da ke kula da shane hanyoyi ke na road transport na su su ma mu samu zama da su saboda yadda za mu samu cigaba saboda kamata ne mu iya mu kawo shirin da za mu iya mu kawo shi ne direbobi kuma mu kawo gwamnati iya so mu duka mu zauna wuri daya iya so mu iya mu tattauna mu duba yadda za a yi amma zance irin matsaloli da muke da shi yau.
Gabaki daya a nan ne kuma muka kawo karshen tattaunawar mu da Isa Ali shugaban kungiyar VAL mai fafutukan kiyaye hatsarin ababen hawa a birnin Accra wanda ya mana fashin baki akan alkaluma masu daga hankali da mutane da suka mutu ta hanyar hatsarin ababen hawa a kasar Ghana a bara da yawan su ya kusan 300. A nan kuma za mu da tsaya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ku je mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin shi bakon namu Isa Ali da ma daukacin ma'aikacin sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya kuma dawo lafiya.
Gaida Baba Yakubu Makeri. To madalla, yanzu kuma sai labarai a takaici.
Babban jami'in sojan Amurka yayi gargadin cewa Rasha za ta haddasa tabarbarewar lamura da mace-mace da kuma barna ga dukkanin bangarorin idan ta yanke shawarar warware sabanin da ke tsakaninta da Ukraine ta hanyar amfani da karfin soji. Babban hafsoshin sojin Amurka General Mark Milley ya bada wannan gargadin a jiya Juma'a yayin wani taron manema labarai da ba kasafai aka saba yi ba a ma'aikatar tsaro ta Pentagon tare da sakataren harkokin tsaro Lloyd Austin inda dukkanin su biyu suka dage cewa za iya kaucewa aukuwar bala'in idan Moscow na son ja da baya daga inda take. Masana kimiyya 300 sun ce kasawar kasashe masu karfin tattalin arziki na samarwa da sauran kasashen duniya damar yin allurar rigakafin COVID-19 ta hanyar rashin kulawa da lafiyar jama'a wanda ya haifar da sakamakon yanayi da aka samu na nau'ukan cutar daban-daban kamar nau'in Omicron mai saurin yaduwa da ya bayyana. Yau asabar wata kotun soja a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo za ta yanke hukunci da aka dade ana jira a shari'an nan da take yi kan kisan wasu ƙwararru biyu na Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarar 2017 a yankin tsakiyar ƙasar mai fama da rikici. An shafa fiye da shekara huɗu ana shari'an mutane da dama kan kisan da ya girgiza jami'an diflomasiya da ƙungiyoyin agaji kodayake har yanzu ba amsa muhimman tambayoyi kan lamarin ba. Michael Sharp ba Amurka da Zaida Catalan 'yar Sweden da Chile sun bace a lokacin da suke binciken tashin hankali a yankin Kasai bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauke su aiki don su yi binciken. 'Yan sanda sun faɗa yawa sabar cewa an kama mutane 11 bayan wani kazamar rikici da ya ɓarke a wani gidan rawa a yankin gabashin ƙasar Indonesia. Faɗan da ya ɓarke ne a ranar Talata da ta wuce a Sorong, wani gari mai zaman lafiya da ke lardin yammacin Papua. Kuma mutane 18 suka hallaka, mafi yawansu a wata gobara da ta tashi a gidan rawa na 00.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma an jima da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Hailu Haile wanda ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.